إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بلساك سعدوها وأن مسلا جيبي تارم البركة مسلا جنب واللقاء أنا جنب رمبوشي a wannan yammaci na Litinin yau 19 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi gabanin mu fara tafsiri da farko muna mika ta'ziyar mu da jajan mu ga ƴan uwa mu musulmi da ke Jos bisa ga abin da ya faru a jiya waɗanda suka rasa rayukansu Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar su waɗanda kuma suke marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya marayu da za a bari Allah ta'ala ya alkinta su ya dauki ragamar kulawa da su sannan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki da lutufi cikin abin da muke rayuwa a cikin sa da sauran al'ummar musulmi a ko'ina Allah ya kawo mana dubin sa da rahmarsa ba dan halin mu ba kadan daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba wani yana tambaya ne game da yaji ana cewa al'arshi yana girgiji wato yana girgiza yayin da aka yi saki wai shin wannan maganar hadisi ne kuma ya inganta hadisi ne wanda Ibnu Adi ya rawaito shi a cikin littafin Al-Kamil hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yake cewa tazawwaju wa la tuqalliqu فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن وتقي أولي كما كده كلك سكي ومن سكي العرش الله برحمة ينا كرجزة أدليل السعب وانا حديثي لنكريا فحديثا تسكي أبني ابن عدي الخطيب البغدادي أجكن للتافة ساء التاريخ ابن عدي أجكن للتافة ساء الكامل suka fitar da hadisin ta hanyar wani da ake kiran shi Amr ibn Jumayr shi kuma daga malamin sa mai suna Juwaybir to shi Amr ibn Jumayr dinnan malamai sun jefe shi da ƙarya cewa mutum ne makaryaci Ibn Ma'in yana cewa kana kazzaban khabithan to ya zama mutum ne makaryaci mai mugun nufi sannan malaminsa shi ma Juwaybir din shi ma an jefe shi ko an tuhume shi da yana ruwaito hadisan ƙarya ya jingina wa mutanen da suke karɓaɓɓu amintattu saboda haka hadisi ne na ƙarya wanda bai inganta ba abinda aka ruwaito ingantacce dangane da girgijin al'arshin Allah shi ne mutuwar Sa'd wanda ya zo a cikin hadisai sahihai ihtazza arshin Rahman limauti sa'ad cewa al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn mu'ad shugaban kabilar aus mutanen madina to wannan shine ya inganta akwai hadisi shi ma wanda bai inganta ba na cewa in an daki maraya yayi kuka al'arshi yana girgije shi ma wannan bai inganta ba shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni sai kuma mai tambaya da yake tambaya game da matar da mijinta ya rasu tana da ciki sai ta yi barinsa to yaya maganar ta kamanta to idan cikin ya kai lokacin halittar abinda yake cikin wato ya yi wata hudu lokacin da ake busa masa rai ya zama mutum to wanda daidai yake da haihuwa mace kuma mai ciki wace mijinta ya mutu in ta haifa abin da yake cikin ta ta gama taka ba, idan sakin ta aka yi ta haifa abin da yake cikin ta gama idda. Wannan duk suna karkashin fadar Allah, wa ulatil ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, mata masu ciki ajalinsu idda ko kuma taka ba shi ne su sauke abin da yake cikinsu. Sharadi sai ya zama ciki ne wanda yake akwai mutum, ya zama mutum an busa masa rai, kaga wannan sai ya cika wata hudu kenan. Idan bai kai wannan watannin ba, to wannan ba za a lissafa shi a matsayin ta gama ta fita daga takaba ba, za ta yi takaba da watanni hudu da kwana goma kamar yadda aka sani. Sai wanda shi kuma yake tambaya game da mace ce take tambaya game da jinin al'adarta, ta saba yin kwana hudu ya dauke ko kwana uku, to wannan karam sai ya kai har kwana shida, a kwana na bakwai ya dauke sai ta yi wanka sai ta kama azumi sai kuma ya dawo, to waya batun azuminta. To irin wannan galibi yakan faru ga mata yayin da suke amfani da kwayoyin hana samun ciki ko allura, wannan takan sa jininsu ya kasance baya fita sosai, don haka sai ya riga wasa, sai ya zunga maimakon ya fita ya tsiyaye a lokacin da ya saba a kwanaki hudu, to sai ya riga fita a hankali kadan-kadan, wannan ne zai sa kwanakin su karu, to wani lokaci sai kamar ya dauke kuma sai ya dawo. To a irin wannan yanayi in a cikin kwanakinta ne na idda, kwanakinta ne na al'ada, to za ta jira har kwanakinta na al'ada su kare, in ta saba yin kwana hudu ta jira har kwana hudu, kwana biyar, kwana shida, iya kwanakin da ta saba yi, in ya wuce ya dauke to sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta, ta ci gaba da aziminta. In ya dawo azumin ya kare, sai dai idan ta ga cewa wani jini ne da ba wanda ta saba gani na al'ada ba, to wannan sai a yi masa hukuncin jini larura, amma in dai jini da ta saba gani na al'ada ya dawo, to shi din da ya dawo dan da mun bai gama fitale gaba ɗaya ba, to za ta dakatar da duk abin da take yi na ibada in ma ta dawo azumi ya kare daga lokacin. Saboda haka za ta sa ido akan jinin da yake fita a lokacin, in ta ga cewa irin jinin da ta saba gani ne na al'ada, to tabbata cewa wannan jinin na al'adar ne bai tafi ba, don haka za ta ajiye azumi. Sai wani wanda yake tambaya game da yawan dariya, shin akwai hadisin da ya zo yake hana yawan dariya ko cewa dariya irin har a kyakyata din nan? Babu shakka yawan dariya a yi ta kyakyatawa, wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba, ɗabi'a ce ta musulmin kwarai ba. Ba a ce ba a dariya ba, ana dariya kuma wani lokaci ana kyakyatawa ta kama, amma kai ya zama ɗabi'ar mutum ko ne yaushe a cikin irin wannan yanayi yake, ba shi da wani lokaci da za ka same shi a cikin nutsuwa, lokacin da za ka same shi a cikin tunanin lahirarsa da tunanin mutuwarsa, a kullum cikin wasanni yake da warki. To wannan babu shakka yawan dariya din da za ta iya kekasan masa da zuciya, zama zuciyarsa ta kekashe ta bushe, babu wato tunanin lahira a ciki. Hadisi ya tabbata da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi da waninsa Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad dinsa, hadisi Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tukthiru min adh-dhahik fa inna adh-dhahika yubitu al-qalb, kada ku yawaita yin dariya domin yawan dariya yana kashe zuciya. Saboda ka yawaita dariya ba abu ne mai kyau ba, ba wai kuma an ce kada a yi dariya ba ne kwata-kwata, a'a, akwai lokacin da za a yi dariya mutum ma har ya tsintsire ya faɗi ƙasa, wanda babu wani abu, in ya zamana wani abu ne wanda ya bujuro, amma ya kasance koyaushe cikin wasa da wargi mutum yake, wannan bai dace ba, kuma yin haka yana sa zuciyar mutum ta kekashe. Sai wanda yake tambaya game da itikafi a wani masallaci, ba masallatai uku ba, wato ba haramin Makka ba, ba masallacin Annabi da ke Madina ba, ba kuma masallacin Kudus ba, ce saboda ya ji an ce akwai hadisi wanda yake cewa babu itikafi sai a masallatai guda uku, masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dake Makka da masallacin Harabi dake Makka, a masallacin Annabi da yake Madina da masallacin Harabi dake Makka da masallacin Qudus. To babu shakka magana ta jumhurin malamai, daukakin malamai shine ana iya yin itikafi koda ba a cikin waɗannan masallatai ya guda uku ba, illa iyaka malamai sun yi sabani akan sai masallacin Juma'a ko ku'a a koda ba masallacin Juma'a ba ne, amma dai a dunkule sun yarda cewa ana iya yin a yi itikafi a kowane masallaci banda wato ba lalle sai waɗannan masallatai guda uku ba, saboda Allah ta'ala yana cewa wal aqifuna fil masajid wa antum aqifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kada ku kusanci matayenku alhalin kuna itikafi a masallatai, ce ba kayyade masallatan da masallatai waɗanda suke masu alfarma guda uku ba, domin da an yi haka to babu shakka itikafin zai zama sai mai rabo, sai dai kowanne yake rayuwa a waɗannan wuraren guda uku, kowanne yake da halin da zai iya biya wa kansa kuɗin tikiti duk shekara ya je can ya itikafi, wanda ba shi da wannan damar, ba shi da wannan gatan, to shi da itikafi har abada kenan, har da cewa ibada ce da Allah ta'ala ya shar'anta ta ga musulmi, musamman ma a irin wannan lokaci na azumi. Akwai hadisi da aka rawaito daga Huzaifa ibn al-Yaman, ya tabbata cewa maganar Huzaifa ce ibn al-Yaman, amma bai tabbata marfu'i ba, sai dai kace ko kace yana da hukuncin rafi, wato yana da hukuncin jingirawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai bisa ga bibiyar isnadin hadisin magana ce ta Huzaifa ibn al-Yaman cewa la itikafa illa fi thalathati masajid, ce babu itikafi sai masallatai ya uku, sai masallacin Annabi, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil baitul maqdis. To wannan hadisi ya tabbata cewa Huzaifa ibn al-Yaman yana da wannan ra'ayi, ya ma taho ya samu Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana ina Abdullahi, Abdullahi dan Mas'ud kana ina ya Aba Abdurrahman, ga mutane a tsakanin guri kaza da gidanka ko a bayan gidanka suna yin itikafi a masallacin, bayan kuma ga abinda aka rawaito da cewa la itikafa illa fi thalathati masajid, shine Abdullahi dan Mas'ud sai ya cewa Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa la'allahum hafizu wa nasita wa la'allahum asabu fa akhta'ta, tayu su sun kiyaye kai ka manta, tayu su sun dace da daidai kai kuma kai kuskure, wannan ta sa wasu malamai suka ce tabbas Abdullahi dan Mas'ud bai gamsu da cewa ba a yin itikafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukuncin ba za a yi itikafi ba sai a masallatai uku, domin a ƙarshe a ƙarshen hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa amma ana fa aqulu la itikafa illa fi masjid jama'a, amma ni abinda nake faɗa shine babu itikafi sai a masallacin da ake sallar jami'i, to ba za a je a itikafi masallacin da ba a salloli biyar a ciki ba, ko wani musalla wanda in ta kama kaga ana sallah, sannan wasu lokuta za ka ga ba a sallah, yace ni abinda nake cewa ana yin itikafi a masallacin jama'a, wanda wannan shine abinda kuma aka rawaito kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, yake cewa babu itikafi sai a cikin masallacin da ake jami'i, sai a cikin masallacin da ake jami'i, malamai sun yi sabani da na Juma'a ko ku'a a kowane masallacin da ake jami'i, to wasu sun ce sai a na Juma'a, wasu kuma suka ce a kowane masallacin da ake jami'i ana iya yin itikafi a ciki, malikiya sun yi da yin itikafi a kowane masallaci, amma ga mutumin da zai yi itikafi kuma Juma'a ta wajaba a kansa kuma Juma'a za ta riske shi bai fita daga cikin itikafinsa ba, to wannan wajibi ya yi a cikin masallacin Juma'a, wannan ita ce fatawar malikiya, sun yadda a yi a kowanne, amma ga mutumin da Juma'a ta wajaba a kansa wato mazaunin gida balagagge mai lafiya ɗa ba bawa ba namiji ba mace ba, to idan ya tashi itikafi kuma sannan itikafin zai hada da wata ranar Juma'a, to ya nemi masallacin Juma'a don kai ya buƙaci fita daga inda yake itikafi ta masallacin Juma'a, wannan shine dalilin da yasa suka shaddanta Juma'a, amma ba haka ba sun yadda ayi masallacin da ba na juma'a ba in dai har juma'a ba za ta riski mutum ba ko kuma juma'ar ba ta zama wajibi a kansa ba a dunkule magana mafi inganci shine halaccin yin masallacin itikafi a masallatayya a dukkan wani masallaci wanda ake sallar jami'i a ciki ba za ka je masallacin da ba a jami'i ba domin sallar jami'i wani abu ne da ake yin sau biyar a kullum kaga a ce kana itikafi amma kullum sai ka fita ka tafi sallar jami'i a wani guri to ka tsaya can ka yi itikafin shi ne daidai in ka samu na juma'a wannan aula domin ba za ka buƙaci fita zuwa sallar juma'a ba idan ya kasance itikafin ka zai hada da ranar juma'a sai wanda yake tambaya shi kuma game da matafiyi da aka yadda ya sha azumi ce to idan ya je garin da zai jefa zai ci gaba da ajiye azumin ne ko ko a'a zai yi azumi to daman shi mai tabbatafi sauki ne aka bashi an bashi rukhsa ce an sassauta masa ne saboda halin tafiya abinda zai iya bujiro masa na wahala a cikin tafiyar nan shi yasa aka ce ya ajiye azumi in yana so amma in ya kasance zai iya yin azuminsa a halin tafiya ba a ce dole sai ya ajiye ba sahabbai suna yin tafiya a junansu wasu suna azumi wasu kuma ba sa yi masu azumi ba sa kushewa marasa azumi marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi wanda ya nuna dukkanin kowanne kai ba laifi kai ba abinda yake laifi shine ya kasance kana halin tafiya ka dauki azumi kana cikin wahala wato kana shan wahala amma ka ce sai kai azumi a haka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da aka gaya masa ga irin waɗanda suna halin tafiya kuma suna azumi Annabi ya ce ulaika al-usat ulaika al-usat ulaika al-usat wannan shine ma'anar hadisin laysa min al-birri siyamu fi safar baya daga cikin biyayya kai azumi a halin tafiya malamai suka ce idan kana shan wahala amma da zarar ya kasance ba wahala wannan babu komai kamar direban da ya saba tafiye-tafiye da rayuwarsa gaba ɗaya cikin tafiye-tafiye take saboda haka shi tafiya ba ta zama masa wani abin a zo a gani ba to kaga wannan ba za a ce shi ma ya taje azumi ba to haka nan in ka je garin da kaje a halin tafiya kake in ka ga cewa ba za ka iya ci gaba da azumin ba saboda bakunta saboda wasu dalilai an baka dama ba wai dan ka je garin ka tashi daga matafi ba kana nan musafir ne kana nan ala safar shi ala safar ba wai yana nufin in kana kan hanya ba ala safar kana matafiyi saboda haka sawa'un kana kan hanya ne ko ka je garin da zaka je in ka ga dama kana iya shan ruwa amma baka sani bashi ka ci wannan bashin kuma yana kanka sai ka biya sai wanda yake tambaya game da bayyana bismillah ta fatiha a karatun fatiha lokacin sallah tunda ya ga an ce karatun fatiha abinda bismillah wani yanki ne daga cikin fatiha to shin zai bayyana karatun ta kamar yadda yake bayyana sauran surori kamar yadda yake bayyana ita su kanta fatiha din a lokacin bayyana karatun ta to sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da bismillah a sallah sunnar sa wacce take mafi inganci abinda ya fi tabbata daga cikin hadisan ba yake sallallahu alaihi wasallam shine sitr ce wato asirce fatiha abin asirce bismillah yin bismillah a sirri wanda shine yafi inganta a cikin hadisan da suka zo ba bayyana ta ba saboda haka zaka karanta ta ne a boye ba a bayyana ba ina ga mu hakura da tabbayoyin haka nan sai gobe insha Allah ba gara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
Allah ta'ala ya ce wadrib lahum masalal hayati dunya kuma kai musu misali na rayuwar duniya kama in anzalahu kamar ruwa ne da muka saukar da shi minas sama'i daga girgije fa khtalata bihi nabatul ard sai wato ƴaƴan abin nabatul ardh tsirran kasa suka gaure da wannan ruwan ko a dalilin wannan ruwan fa asbaha hashiman tadruhu riyah yawaye gari rijiddikakke ratattakakke tadruhu riyah iska tana daidaita shi tana sheka shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai babban abin da ya hana mushrikai kafirai su yi imani su karbi musulunci ko su tsaya su yi cincincini ma su dubi irin dalilan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su wanda suke tabbatar da gaskiyar abin da ya kawo musu na musulunci da alkur'ani abin da ya hana shine yadda gaba ɗaya suka raja'a hankalinsu da tunaninsu da himmarsu da kokarinsu gaba ɗaya ya koma kan sha'anin duniya suka koma banda tunanin wannan rayuwa mai gushewa babu abin da yake gabansu da kuma irin abin da ya samu manya-manyansu na ruɗi sun ruɗu da abin da Allah ta'ala ya ba su na wadata da ni'ima wannan ya tsaya ya hana su su tsaya su yi tunanin abin da ake gaya musu na dalilan tauhidi da kadaita Allah da faɗa musu cewa akwai ranar gobe kiyama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa dharni wal mukazzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila ka bar ni da waɗannan da suke karyatawa ulil ni'mati masu jin daɗi waɗanda suke cikin jin daɗi suke cikin ni'ima wa mahilhum qalila ka dan saurara musu na dan lokaci kaɗan haka nan Allah ta'ala yake maganar al-Walid ibn al-Mughira da ire-irensa masu halinsa cha'udillin ba'da zalika zanim sai ya ce an kana da malin وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ألا يجي لن كوي يا غينا دلوكي يا غينا لآياء إذا أنا كانت تامس آيو يوم سيتي أيو أنا تازمون يوم متعلم فرم وتو يا لآياء أن الله تعالى يباشي سيسوك سامس جربا كيد رودي سوى لهكا بمقوية زيا يتناني جمد أبنى أكي غير مسنا دليلين wannan dalilai su kama hankalinsa su kama kwakwalwarsa ya gane gaskiyar abin da ake faɗa masa a'a sai ni'imar da yake ciki sai take kwasarsa har yake cewa asatirul awwalin ai abin da ake faɗa kawai tatsuniya ce har ma suke ganin cewa duniyar ma gaba ɗaya ba za ta ƙare ba duniyar tana nan ba za ta ƙare ba suke cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce ba wani abu ne ba ai rayuwa ce ta duniya muna mutuwa kuma muna rayuwa wato wasu su mutu a haihuwarsu wa ba yuhlikuna illa ad-dahr ba kuma abin da yake halaka mu sai dadewa saboda haka mun dade ne fa yau da gobe ce ta sa muka mutu amma babu maganar wai in za a tashi dan gaba za a tashi al-kiyama Allah ta'ala ya karyata su yace wa malahum bi zalika min ilmin in hum illa yadhunnun ba su da wani ilimi ba su da wani tabbaci akan wannan abinda kawai suke yi shacifaɗi ne suke faɗa wato kawai suna shacifaɗi ne abinda ba su da hujja ba su da dalili a kansa kuma kissar da ta gabata ta waɗannan mutane guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu ya kasance mai shirka da Allah mai kafirce wa ni'imar Allah ai kun ji abinda yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na tsammanin alkiyama ma za ta tashi to shi ne Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa yayi wa kafirai misali ko kuma dukkan wani wanda yake ruduwa da rayuwar duniya to ya gaya masa ga yadda misalin duniya yake wa dirib lahum ka sanya musu misali ka buga musu misali lahum din nan zamirin nan yana komawa zuwa ga waɗancan waɗanda duniya ta rude su zuwa ga waɗancan manya-manyan wato mutanen Makka Qurayshawa da suka zo gare ka suna neman idan har za su yi imani to lalle sai ka kori talakawan da suke tare da kai ka daina ba su damar su zauna tare da su a cikin majalisi in sun yi haka ne in ka yi haka ne za su zauna su iya sauraron ka har ma su ji me za ka yi musu sun rudu da duniya kuma suna ɗaukan abin duniya shine mizani da shi ake auna nauyin mutum ko darajarsa da kimarsa idan yana da abin duniya a kimanta shi a daranta shi a saurari maganarsa idan ba shi da abin duniya kuma ba za a saurare shi ba to Allah ya ce to ka ba waɗannan mutane masu irin wannan fahimta ka ba su misalin duniya domin su fahimci hakikanin yaya duniya take su santa da zahirinta su santa da batininta saboda haka su kiyasta ta da rayuwa mai wanzuwa ita ce rayuwar lahira su ga cewa a cikin su wacce ce ya kamata su zaba rayuwar duniya din nan mai karewa wacce za ta zo da kalegalanta ta dauki hankali cikin dan lokaci kadan kuma a neme ta rasa ko ku a rayuwar lahira Allah ta'ala ce wa qurbnahu ka buga musu misali alhayatul dunya mathal alhayatul dunya wa qurb lahum mathal alhayatul dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya wato wannan rayuwa alhayatul dunya akan ambaci wannan kalma ko wannan jumla ko wannan suna alhayatul dunya ana nufin lokacin da dukkan wani abin da ka sani zai yi zauna a raye daga baya kuma a neme shi a rasa wato iya muddar da duniya za ta yi a bayan ƙasa ita ce alhayatul dunya haka nan ana amfani da alhayatul dunya ana nufin wato rayuwar kowane ɗaya daga cikinmu kowane ɗaya daga cikinmu rayuwarsa dinnan rayuwa ce ta duniya gwargwadon irin abin da Allah ta'ala ya yanka masa ya ara masa ya datsa masa na lokaci na shekaru waɗannan shi ne rayuwarsa ta duniya ita ce alhayatul dunya dangane da shi akwai alhayatul dunya ta manzuwa ita duniyar gaba ɗaya akwai kuma alhayatul dunya ga kowa da kowa saboda haka wanda duk ake cewa wanda duk ya mutu man mata faqad qama qiyamatu wanda duk ya mutu to shi alkiyamarsa ta tsaya saboda rayuwarsa duniyarsa shi ta ƙare kuma ana kiranta ad-dunya wato ana kiranta ad-dunya ad-dunya abin da mu'addad ne na al'adna al'adna shi ne abin da yake mafi kusa wannan rayuwa ce wacce ke mafi kusa gare ku ita yanzu kuke cikinta don haka ita kuka sani ita kuke damawa a ciki ba ku san waccan ta lahiran ba ita waccan ta yi muku nisa to shi yasa ake kiranta alhayatul dunya alhayatul dunya ma'ana rayuwa wacce take mafi kusa wacce take dab da kai kake cikinta kake kai kawo a cikinta tukunna baka san waccan ba sannan kuma ana ba ta wannan sifa ta ad-dunya dan a nuna maka cewa a kusa take kuma yanzu nan za ta ƙare ba za ta je ko ina ba ba daɗewa za ta yi ba Allah ce to kai musu misalin da cewa kama'in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama'i da muka saukar da shi minas sama'i daga girgije as-sama' ran ana nufin girgije as-sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ard saboda ka girgije wanda yake tsakanin sama da ƙasa ba wai ana nufin sama wacce ake cewa ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu ba a duk abin da yake sama da kai sunan shi a larabci sama duk abin da yake sama da kai kullu ma alaka fa huwa sama wanda shine ka'idar ta larabci saboda ka as-sama ana nufin abin da ruwan da ya zubo daga sama ya zubo daga girgije fa ikhtalata bihi nabatul ard nabatul ard sa ikhtalata bihi suka gaurayi da shi bihi wannan babu sababiyya ce ai bi sababihi dalilin sa tsirran ƙasa suka harhadu suka girma suka fito suka haɗe da juna ka gansu sun yi kore shar suna baka sha'awa wato gaba ɗaya sun rufe ƙasa banda kore da ƴaƴan furanni da ƴaƴan itatuwa da abubuwa da ban sha'awa babu abin da kake gani saboda haka ya kai wani lokaci da dukkan wani mai gani wanda yake da ido in ya gani zai bashi sha'awa dukkan wani mai gona ta kai lokacin da idan ya ganta zuciyarsa za ta yi sanyi hankalinsa zai kwanta zai sa wa kansa tsammanin cewa lalle akwai amfanin gona ko akwai amfanin lambu zai kuma mori wannan lambun nashi shine ma'anar fakhtalata bihi da batul ars fa asbaha hashiman sai ya wayi gari da Allah ta'ala ya so ya turo masa wata annobarsa ko iska sai aka waye gari hashiman ya bushe ya ratattake ta zuruhun riyah iska na kwasassa tana ɗaiɗaita shi ta zuruhun riyah wato iska na ibansa saboda ya bushe ya ratattake da zarar iska ta taso za ta yi ta ibansa yana yawo a sama ya zama wani abu marar amfani kuma wanda ajiya yana baka sha'awa a yau kuma in ka gan shi kai da kanka za ka kawar da kai abin nan da ka gani a jiya ya ɗau baka sha'awa a yau kuma gashi baya baka sha'awa ko kana to haka duniya take yayin da ta gabato wa mai wanda ya same ta za ta gabato masa a cikin ƙawarta da adanta ya ga cewa babu kamarsa babu ya shi a cikin sa'adinsa, babu ya shi a cikin tsarikunsa. Ya tara dukiya, ya tara dirhami, ya tara dinari, ya fara jin dadin duniyar, yana ainihin cirar ‘ya’yan amfanin ita wannan duniyar, yana wato kutsawa cikin sha’awa-sha’awansa da abin da yake so na san dabin zuciyarsa. Yana ganin cewa ya wuce dukkan wani sa’a, ya tsira dukkan wani sa’a. Yana zaton cewa rayuwarsa gaba ɗaya a haka za ta tafi, babu wani canji da za ta samu. Ana cikin haka kawai, sai Allah ta’ala ya aiko da abin da zai kawar da wannan jin daɗin. Ko dai Allah ta’ala ya aiko masa da mutuwa, ko Allah ta’ala ya aiko masa da abin da zai tafiyar da wannan jin daɗin nasa ta hanyar a tafiyar da wannan dukiya. Saboda haka nan da nan wannan jin daɗin nasa sai ya juye, daga jin daɗi ya koma, daga jin daɗi ya koma jin zafi, jin raɗaɗi, daga farin ciki ya koma baƙin ciki, abin da yake ganin shi fari ya dawo yana ganin shi baƙi, al’amura duk su canza masa. Ya zama da daga wannan lokacin babu wani abin da zai amfane shi, babu abin da zai kasance tare da shi, wanda zai yi saura tare da shi, sai ayyukansa, ayyukansa masu kyau ko kuma ayyukansa marasa kyau. To a nan ne azzalimi zai riga cizan ɗan yatsarsa, yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi, ranar da azzalimi zai riga cizan ɗan yatsarsa. Yana da dama, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, laqad azallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani, ina ma yana da na sani, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila, ina ma na bi hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya kai cuna ina ma ban rikiwa ne ya zama abokin tafiya ta ba. A lokacin da kuma nadama ba za ta yi masa amfani ba, ya rika nadamar ya dawo duniya domin ya gyara abin da ya bata a duniya, ba wai don ya dawo ya ci gaba da jin daɗi ba, a'a, ai ya fahimci wannan more duniya da ya yi ya manta da Allah bai amfanar da shi komai ba, a'a, fatan da zai iya dawo domin rayuwarsa ta duniya. Saboda haka zai rika roƙon Allah, rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fi ma tarakt, ya Allah a dawo da ni, wataƙila ko zan wato gyara rayuwata ta duniya, zan yi aiki na ƙwarai, abinda da can ban yi ba wataƙila in yi. Allah ta'ala ya ce masa, a ina kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, kalma ce kawai wannan magana ce kawai yake yi, walau ruddu da adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun, Allah ta'ala ce walau ruddu da ma za a dawo da su duniyar, la'adu lima nuhu anhu, za su koma su ci gaba da abin da suke yi. Zuciya idan ta riga ta bar Allah ta'ala, ko da an dawo da su duniyar, to ƙarshe yau da gobe kuma sai ka zo ka samu sun koma abin da suke yi, ƙarya suke, wa innahum lakadibun. Don haka zai rika da na sani a kan abin da ya bari na gafala, da bai yi aiki da wannan damar da Allah ta'ala ya bashi ba da lokacin da Allah ta'ala ya ara masa. To kaga babu wani mai hankali wanda za a nuna masa ga yadda rayuwar duniya take saurin gushewa, duk daɗinta, duk kyanta, duk birgewarta, ga kuma yadda lahira take mai wanzuwa ce, sannan kuma ya zaɓi abin da yake mai gushewa ya bar abin da yake mai wanzuwa. Mai hankali ba zai yi wannan ba, domin kullum zai rika gaya wa zuciyarsa, zai rika zantar da ransa, zai rika gayawa, zai rika faɗa a ransa, kaddara yau na mutu, kuma dole ne zan mutu, to in na mutu cikin waɗannan rayuwa guda biyu wacce ce zan zaɓa, rayuwa mai wanzuwa ta jin daɗi mai wanzuwa, ko kuma rayuwa ta wahala, rayuwa ta dana sani. Saboda haka mai hankali ba zai taɓa ruɗuwa da duniya ba, ba zai taɓa ɗaukar duniya wani gurin jin daɗi da holewa irin yadda dabbobi suke yi ba, ya manta da ya yi wa kansa aiki da tanadi na ranar lahira, na gidan da yake ukuluha da'imun wa zilluha, wanda abin da yake cikinta na kayan marmari da kayan ciye-ciye da makulashi wani abu ne wanda yake dawwamamme na dindindin hakanan inuwarta. Ya bar abin da kowace rai idan ta ganshi za ta yi sha'awa, kowace ido idan ta ganshi za ta so shi. Babu shakka mutumin da yake da hankali ba zai taba auna waɗannan rayuwa guda biyu ba, kuma ya zabar wa kansa alhayatun duniya. Saboda haka aka kwatanta rayuwar duniya da wani lambu wanda yake ya ɗau lokaci ana shiga ana ganinsa, da furanni da shuke-shuke da itatuwa masu ban sha'awa waɗanda suke ɗaukan ido, waɗanda suke sa rai ya yi sanyi, ake ganin shi a cikin wannan hali. Sannan kuma lokaci kankani da Allah ta'ala ya turo da wata annoba, sai ta mai da shi ya zama duhu kirin wannan abin da ake gani na ban sha'awa ya zo ya tafi. To haka al'amarin yake ga wanda yake cikin jin daɗi a duniya, mutuwa ta riske shi, ko ku Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata rashin lafiyar da kayan daɗin ga kayan moriyar, amma ba zai iya morar komai a ciki ba. Babu shakka mai tunani zai yi tunanin irin wannan lokaci. Allah ta'ala ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai. Allah ta'ala yana da ikon ya samar da abin da yake so ya samar da shi, a yanayin da yake so ya samar da shi, a halin da yake so ya samar da shi, a inda yake so ya samar da shi, ga wanda yake so ya samar masa da shi. Sannan kuma mai iko ne ya kawar da shi a sanda yake so ya kawar da shi, ya raba shi da duk wanda yake so ya raba shi da shi. Saboda haka ala kulli shay'in muqtadira, mai iko ne a bisa dukkan komai. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun, al'amarinsa yayin da ya so abu kawai cewa su zai yi kun fayakun, kasance sai wannan abu ya kasance. Malamai masana suna cewa an kwatanta rayuwar duniya da ruwa, aka ce kama'in, Allah ta'ala ya yi kwatancenta da ruwa. Suka ce ko dai saboda li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi, ruwa idan ya gangaro baya tsayawa inda a wani guri guda, zai yi ta tafiya ne. To haka nan ita ma duniya ba ta tsayuwa, yau gare ka gobe ga dan uwanka. Haka nan shi ruwa la yastaqimu ala halatin wahida, baya zama a bisa wani yanayi guda daya. Saboda haka za a gan shi yau ruwa in aka jima za ka iya samu ya canza wani abu da ya zo ya zuba cikinsa, to shi kenan zai canza ko ɗanɗanonsa ko launinsa ko rihinsa. To haka nan ita ma rayuwar duniya, dandanan da wani abu ya zo ya faru sai kaga ta canza. Sannan kuma suka ce wali anna al-ma'a la yabqa wa yadhhab kadhalika ad-dunya la tabqa, haka nan ruwa shi ma baya zauwa ya wanzu. Zaka zo wani lokaci ka nemi shi ko rijiya ka kai haka, wata rana zaka ga ana cewa sai an sake yasa na cikin rijiyar ya kafe. To haka duniya take, ita ma za ta zo ne ta tafi. Sannan suka ce kuma wani anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yamtalla, babu mai iya shiga ruwa ya ce ya fito ba tare da ya jike ba. To haka da duniya duk wanda ya shige ta ya shiga fitintininta, to da wuya ya fito lafiya, Allah ka kiyaye mu. Sannan suka ce saboda ruwa idza kana bi qadarin kana nafi'an mubtan, ruwa ya kasance in ya zo daidai gwargwado, wato daidai bukata, to sai ya amfanar, sai kaga ya sanya shuka ta yi kyau, shiro ya yi kyau, gona ta yi kyau. Amma in ya zo da ƙarfi ya wuce yadda ake bukata, to shi kenan sai ya halakar da gidaje, ya halakar da mutane, ya lalata amfanin gona. To haka nan duniya take, idan ta zo wa mutum kafafan, to a lokacin sai ta amfane shi. Amma in ta yi yawa ya wuce iyaka, to babu shakka sai ta cutar da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda ya tabbata cikin Sahih Muslim, yake cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qata'ahu Allahu bima ata. Qad aflaha man aslama, wanda ya bi kauyansa ga Allah ta'ala ya sadu da tuya rabauta. Wa ruzika kafafan, kuma aka azurta shi abinda zai ci ya ishe shi ya ciyar da iyalinsa, wato yana da abin da zai ce ya yi bukatunsa, ya biya wa iyalansa bukatarsa. Ce wa qata'ahu Allahu bima ata'ahu, kuma Allah ta'ala ya sa masa wadatar zuciya game da abin da ya bashi. Wannan misali da Allah ta'ala ya yi na duniya a wannan aya, Ubangiji ta'ala ya yi irinsa a cikin suratul Yunus, inna ma masalul hayatid dunya كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله تعالى يجي إنما مثل الحياة الدنيا كدير مثال ون رايوة الدنيا كما إن أنزلناه كما الرواني لمك سوكت شيء daga girgije daga sama fakhtalata bihi nabatul ard tsirran kasa suka gaure da shi mimma ya'kulun nas wal an'am daga abinda mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhat al ard zukhrufaha asai da kasa tai kawarta ta dauki kawarta wazayyana tai ado wa zanna ahliha masu ita suka tabbatar annahum qadirun alaiha su masu iko ne su ci amfanin ta ataha amruna laylan sai al amru wato wani bala'i wani wata jarraba tazo daga Allah ta'ala da daddare suna bacci basu sani ba auna har kuma da rana ubangiji ta'ala ya aiko ta faja Allah hasidan sai muka sanya wannan kasa wacce ta cika da ayan wato itatuwa da ainihin amfanin gona sai muka sanya ta hasidan girbabba kamar an yi girbi kamar an kwashe duk abin da yake cikin amfanin gona ka Allah tagna bil abs kamar da dajiya ba ta bayyanta ba kamar babu wannan gonar ajiya kazalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun Allah ji haka muke bayanin ayoyin mu daki daki ga mutane wadanda suke tunani haka nan a cikin suratul hadid Allah ta'ala ya ce i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن جدي تعالى يشيك سنيفة رأيو الدنيا واساتي دوركي وزينة دعالو دقوى وتفاخر بينكم دألباري أتكانوكم وتكاثر في الأموال إذا البهري إذا يوى النوكيا والأولاد إذا يأيا كمثل الكيث كمرما موقع الواني والديس وكدك السماء يشايرد وتقونكي أعجب الكفار نباته ولكن دسك فتو دسر رنز والنس اللي يباع ومنه ما يباع ومنه ما شعوه ثم يهيج اللوك تشيك نسي يبوشي يكيت شفت راه مصفرا كقياي فزفزي ثم يكون خضاما سنن يذمر يرتتكي يذمر كرمامي يذمر كوى إسكا تنى لوكنسا يجد كما وفي الآخرة عذاب شديد هذه الآخرة كما أهدد عذابا بير النديم سنني ومغفرة من الله ونسكي كما أيك الله سسام غافرا ليردانك الله وما الحياة الدنيا لا يوى الدنيا وتكسا شيبا إلا متاع الغرور سيجن دادين رودي saboda haka waɗannan mutane kada abinda suke ciki na wadata da mulki da duniya ya rude ka waɗannan talakawa wanda suka yi imani da gaskiya suka ba da gaskiya suka yadda da abinda ka zo musu da shi waɗannan su ne kowa a gurin Allah su ne komai a gurin Allah ba waɗancan ba la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma mawahum jahannam kada waɗanda suke kai kawo a duniya wato waɗanda suka kafirta kai kawansu a duniya ya rube ka wannan dan jin dadi ne kada karshe wannan jin dadi zai zo ya gare wa mata'ul duniya fil akhirati illa kalli jin dadin duniya in aka hada shi da lahira bai taka kara ya kariya ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa al-malu wal banuna
al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala
Allah ya ci al-malu dukiya wal banun da yaya zinatul hayatid dunya wato ado ne kawace ta rayuwar duniya wal baqiyatu salihat ayyuka masu wanzuwa na kwarai khairun inda rabbika thawaban su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka wajen lada wa khairul abala su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka wajen fata wato ubangiji ta Allah ya ci gaba da gaya musu cewa abinda da suke ake alfahari da shi na dukiya ko na yaya ba wani abu bane a gurin Allah matukar mutum bai yi aiki na gurai ba in Allah ta'ala ya ba shi ya ba mutum dukiya ya ba shi yaya ya ba shi mulki ya ba shi wani jin dadi na duniya ko wani iri da yayi aiki na gurai to wannan ni'ima a duniya ni'ima a lahira wannan dukiya da Allah ta'ala ya ba shi za ta zama masa sanadiya ma ta samun lahira Allah ta'ala ba yana kushe dukiya bane ko yana kushe yaya ana kushe dukiya da yaya yayin da suka zama sun shiga tsakanin mutum sun yi masa shabaki tsakaninsa da Allah amma idan suka zama sun taimaka masa wajen bautar Allah da yi wa Allah da'a to ni'mal mal kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal mal salih lil abd salih ma dalla da dukiya ta halal ga mutumin kirki ga bawa da kwarai bawa na kwarai in ya samu da dukiya ta halal to ba dalla da shi domin zai yi aikin alkhairi wanda ba shi da wannan dukiyar ba zai iya irin sa ba to saboda haka ita dukiya tsari ce wasila ce amma ba gaya ba idan mutum ya bai da ita gaya ita ce karshen wato burinsa a rayuwarsa kawai abinda yake so shi ne kawai ya yi dukiya kawai wannan shi ne burinsa ya laita ne misla mali fulan fa a'malu misla amali fa huma fil wizr sawa nabi ce duniya ta mutum guda ce saboda Allah ta'ala ya bashi dukiya ya bashi imani ya bashi ilimi saboda haka ya san haƙƙin Allah a dukiyarsa ya san abin da zai yi na sada zumunci a dukiyarsa yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa to wanda annabi ya ce fa huwa bi a'la al manazil wanda yana mafi kololin mataki a aljanna sai ko mutumin da Allah ta'ala bai bashi dukiya ba amma ya bashi ilimi atahu Allahu ilman walami utamalan an bashi ilimi amma ba a bashi dukiya ba sai ya dubi halin da wancan mumini mutumin kwarai mai dukiya yake da dukiyarsa na neman yardar Allah sai ya yi fatan cewa ina ma shi ma Allah ta'ala ya bashi dukiya irin ta wani ya yi aiki irin nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa huwa waliyatuhu fa huma fil ajri sawa shi ma ya samu ladan niyyarsa sun daidaita a asalin ladan da yake nufi da sun daidaita a asalin lada yana nufin idan wani Allah ta'ala ya bashi kuɗi ya gina katafaren masallaci kai kuma Allah bai baka ba sai ka ce ya Allah ni ma da ka ba da dukiya lalle da na gina katafaren masallaci irin wanda wane ya sai ka samu lada irin nashi haka ake nufi abinda ake nufi za ku yi tarayya fi aslil ajr kun san a musulunci fadadar ubangiji man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko da ya gina masallaci daya to Allah zai linka masa ladan masallaci 10 har zuwa 700 har zuwa ninkin ba iyaka wallahi yudhaifu liman yasha masallacin nan daya kakkace ladan masallaci daya Allah zai bashi a'a hasana ce falahu ashru amsalha saboda haka zakai tarayya da shi a asalin ladan amma a ninkawar wanda ba za ka yi tarayya da shi ba an gane ku saboda haka za ka yi tarayya da shi a asalin ladan masallaci daya amma shi za a ninka masa fa zuwa 10 zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka gwargwadon karfin niyyarsa da karfin ikhlasinsa saboda haka abinda ake nufi da huma fil ajri sawa ana nufin fi aslil ajri ba wai fil mudha'afa ba ba fit tadayyu ba wajen dindin kawa ba an gane ko dan kada wani ya ce to shikenan ba shi su yi tai ku kuma za ku yi taniya za ku yi taniya ku ta samun lada gurgudan ladan da ake bawa mutum da ya aiki lada guda ɗaya a bashi har ladan hasala amma wajen dinkawar kuma shi yasa ai annabi ya ce wa talaka zalika fadlullahi yuti man yasha ba dan haka ba da sai ce ku yi taniya za ku yi ta samun daidaituwa da su to shi da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum da uku wanda Allah ta'ala bai bashi ilimi ba amma ya bashi dukiya ma'ana bai bashi sanin Allah ba amma kuma ya bashi dukiya ga talaba dukiya gata nan ta ko ina dukiya iri iri fa huwa yatakhabbatu fi malihi la ya'lamu lillahi haqqan wa la yasilu rahima yatakhabbatu fi malihi yana ainihin kudumbudin a cikin dukiyarsa bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin zumunci ba to annabi yace fa hadha bi ardail manazil wanda yana can wato mafi kaskancin masauki a wuta sai da hudu shine mutumin da Allah bai bashi ilimi ba bai kuma bashi dukiya ba ma'ana bai san Allah ba ko gashi ba dukiya ga talauci ga ainihin tsabar rashin sanin Allah jahilci ga kuma tsabar talauci saboda haka sai ya dubi wancan jahilin mai kudin da abin da yake yi na fantamawa da kudinsa cikin sabon Allah sai ce ina ma shi ma ya samu kudin irin da wani ai ni ma da ba za a bar ta a baya ba duk abin da yake yi ni ma sai na yi sai na kecare ni to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa waniyatuhu fa huma fil wizri sawa to shi ma ya je da niyyarsa sun yi tarayya a laifi saboda haka ubangiji ta'ala ba yana kushe dukiya da ƴaƴa ba ne a'a ana kushe su yayin da suka zama sun hana mutum ya bi Allah ta'ala sun hana mutum da'ar Allah ta'ala an kana zamalin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan ya ga ya wadata shiga dagawa ya shiga wulakanci ya shiga taka jama'a ya shiga reda masu addini to wannan shine yake da matsala Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya aka gabatar da dukiya akan yaya tare da cewa yaya ya kamata su zama a'azzu min albal kana da yaya a'azzu min albal ga wannan Allah ya bashi dukiyar da yawa amma ba shi da dai ba kullun fafutuka yake yana ta kashe kuɗi yadda zai samu da ɗaya Allah ta'ala ya haramta masa shi to amma Allah ta'ala ya gabatar da dukiyar anan kamar yadda yake cewa abdannakum bi amwalin wa banin muka ainihin abdannakum muka ƙara muku taimako na dukiya da yaya haka nan a wancan aya Allah ce an kana zamalin wa bani duka za mu ga Allah ta'ala yana kaddamar da dukiya akan yaya malamai suka ce ko dai ya kasance saboda ita dukiya tana amfanar kowa da kowa wanda Allah ta'ala ya sanya ta a hannunsa kuma a kowane lokaci saboda haka dukiya zina ce ado ce a kowane lokaci ga kowa sannan kuma tana taimakawa kowa tana taimakawa iyaye tana taimakawa yaya amma su yaya suna zama zina ce ga wanda ya kai mataki na uguwa wanda ya kai mataki ya zama uba amma wanda yake yaro karami ko matashinsa ba fa shi maganar yaya ba shi ne lokacin a gabansa ba to saboda haka ita dukiya a kowane lokaci ga kowa ma zina ce amma su yaya suna kaiwa ga wani lokaci ko shi mai dukiyar ai sai ya kai wani lokaci da in ya ga ba yayan sannan zai fara damuwa amma farko farkon lamarinsa ba damuwa zai yi ba ko kuma li anna al mal manatun li baqa'i an nafs wa banina manatun li baqa'i an nawm ce saboda shi dukiya ita dukiya wani abu ne wanda an sanya ta domin karayu in babu dukiya rayuwa ba za ta yi ba amma su yaya dan ba ka da su za ka rayu sai dai kawai a ce tsantsan ka ne zai yanke za a wayi gari babu wani wanda ake jingina shi zuwa gare ka amma kai za ka rayu sabanin in babu dukiyar da za ka ci ka sha rayuwar sai ta zama ta wahala sannan kuma an fi buƙatar dukiya a koda yaushe sama da yaya sannan kuma لانه اقدم في الوجود منهم في الوجود سو تاري sai an samu dukiyar ake samu yayan kuma sannan ita dukiya ko babu yaya tana iya zama ado amma yaya in babu dukiya ba su zama ado ba saboda za su zama ma nauyi ne akan mutum ga yaya Allah ya bashi tili amma kuma ya bashi cikin talauci kaga akwai hadari sannan kuma sanda akai maganar ni'ima farkon abin da yake zuwa kwakwalwar mutane ba yaya ba dukiya ce take fara kawo zuwa tunaninsu da an ce ni'ima an ce ado an ce kawa an ce jin dadin rayuwa to babu wanda zai fara kawo yaya farko abinda zaka fara kawowa duni dukiya zaka duk da dalilai yasa aka gabatar da dukiya akan yaya Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada na muskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.